Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa daga mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana, kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babu Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wani lauya mai hafitakar kare haƙƙin bil'adama na shirin kai gwamnatin jami'an tsaron Najeriya kotukan rikicin 'yan Shi'a. Sai kuma mamacin shirin ciki da gaskiya da za a kawo muku, daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Jami'iyyar Democrat ta kwace rinjaye a majalisar wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a jiya Talata, yayin da ake kyautu zaton jam'iyyar Republican za ta ci gaba da rinjaye a majalisar dattijai a daidai wannan lokacin da ake ci gaba da kirga ƙuri'u a duk faɗin ƙasar. Ana gudanar da zaɓen ne a kan kujerun majalisar wakilai 435 da wasu kujeru 35 a cikin kujeru 100 a majalisar dattijai da kuma wasu kujerun gwamnoni na jihohi 36 a cikin jihohin Amurka 50. Ana kuma kada ƙuri'a a kan waɗansu batutuwa. Kusoshin jam'iyyar Democrat da dama sun sake lashe zaɓe da suka haɗa da Amy Klobuchar ta jam'iyyar Minnesota da kuma Elizabeth Warren ta jam'iyyar ta wato jihar Massachusetts. Dukkansu ana ganin yana yiwuwa su tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2020. Sai dai 'yan takarar jam'iyyar Democrat a jihohin Indiana da Missouri da kuma Dakota ta Arewa waɗanda ke ci a yanzu sun faɗi zaɓe, yayin da ake sauraron sakamakon wani zaɓen majalisar dattijai mai muhimmanci na jihar Florida tsakanin ɗan jam'iyyar Democrat mai ci Bill Nelson da kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican Rick Scott. Dan jam'iyyar Republican Ted Cruz ya sha da ƙyar a fafata wadda suka yi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat sabon tauraro a jam'iyyar Beto O'Rourke ya ci gaba da riƙe wato kujeran mazaɓar kudu maso yammacin Texas. Da wannan nasara da jam'iyyar Democrat ta samu na kwace iko majalisar wakilan bayan samun ƙarin kujeru 23 da take da bukata ta yi rinjaye a majalisar. Wannan na nufin za su iya takawa shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican birki. Wannan kuma yana nufin majalisar wakilan za ta iya kaddamar da bincike akan gwamnatin Trump. Bayan binciken shekara ɗaya yana neman inda zai kafa ofishi na biyu. Kamfanin kasuwancin yanar gizo na Amazon ya zaɓi birane biyu wanda zai gina ofisoshi a maimakon guda, kuma waɗannan ofisoshin za su yi kyakkyawan tasiri akan yankuna da aka gina su, birnin Long Island na New York da kuma Crystal City na arewacin jihar Virginia da aka zaɓa domin gina ofishin. An nuna cewa wato hakan ya riga ya tabbata a cewar wata majiya wadda take bibiyar tattaunawa a Amazon. Tun farko kamfanin ya yi alkawarin samar da gurabun ayyuka 50,000 tare da biyan albashi mai tsoka, da wanda shugaban zartarwar kamfanin Jeff Bezos ya ce zai kai adadin ma'aikata da ke aiki a Shell Quatan kamfanin da ke jihar Seattle. Amma tana yiwuwa Amazon zai raba ma'aikatan a wurare biyun daidai wa daida, abinda babu tabbaci a kai a halin yanzu ko sababbin ofishin da za a kafa za su zama Shell Quatan da za a yi amfani da su. To abin tambaya kuma a nan shi ne ko Amazon zai maida ɗaya daga cikin wannan ofisoshin Shell Quatan. Amma kuwa Colco ya ce headquarter ita ce inda shugabannin kamfanin za su zauna. To sai dai ba a gano ko shugaban Amazon da ake kiran shi Bezos inda ya fi zama sosai bare a ce nan ne headquarter. Idan ko Amazon ya raba ma'aikata 50,000 wuri biyu, hakan na nufin ofisoshin ba za su yi girma irin na Seattle ba, inda akwai ma'aikata sama da 40,000. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Hukumomi a Somalia sun fara binciken mutuwar wasu fararen hula wanda aka ce rundunar kwantar da tarzoma ta kungiyar tarayyar Afirka sun kashe su a jiya Talata bayan fashewar wani bam a gefen hanya dake auna ayarin rundunar zaman lafiyar. Bam din ya tashi ne a gunduman Huliwa dake arewacin babban birnin kasar Mogadishu kusa da mararraban garin Balad kuma ya lalata motar daukar ruwa. Wasu shaidun gani da ido sun fada wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa bam din ya tashi sojojin zaman lafiyar sun fara farautar waɗanda suke ganin su ne suka kai harin. Nan ne suka harbe wasu fararen hula guda hudu a wani shagon gyaran mota wanda ke kusa da wurin. Waɗanda aka kashe sun ko sun hada ne da wasu direbobin motocin jama'a da wani direba wanda motarsa ta lalace. Jami'an gwamnatin Somaliya sun tabbatar da harin da kuma sojoji da suka kai harin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Wani lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, Chifemi Falana, ya ce zai garzaya kotun hukunta masu aikata manyan laifukan yaƙi domin gurfanar da jami'an tsaron soja da 'yan sanda bisa kisan 'yan shi'a a Najeriya. Ga rahoton Babangida Jibrin.
A wata wasiƙan koke da Chief Falana ya gabatarwa, hukumar ta fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ya zargi jami'an soji da na 'yan sanda da cin zarafi da kuma tauye haƙƙin bil'adama musamman ma dai mabiya ɗariƙan na Shi'a. A cewar Falana, wannan zargi da yake wa jami'an tsaron na Najeriya ya sabawa dokokin kotun hukunta masu aikata manyan laifuka na ICC. Kuma idan gwamnatin tarayyar Najeriya bata dauki matakin da ya dace akan waɗanda ake zargi da aikata wannan cin zarafi na bil'adama ba akan 'yan masu abin shi'an, to ko shakka babu zai gabatar da kukan ga hukumar kotun duniya mai hukunta mai aikata manyan laifuka. A wasiƙar tasa Mr. Falana ya bayyana cewa mabiya ɗariƙar Shi'a 492 ne aka kashe tsakanin jihohin Kaduna, birnin Zaria, Sokoto, Kano da kuma birnin Abuja. A ba ta kashi ko fito na fito da suka yi tsakanin su da jami'an tsaro, walau dai soji ko kuma 'yan sanda. Na baya-bayan nan shine wanda aka yi a birnin Abuja. A ƙarshe dai Chief Falana ya yi kira ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama da ta ja hankalin shugabannin sojoji da jami'an tsaro na Najeriya, wanda ya ce akasarinsu 'yan masabin sunni ne, da ɗaukan matakai na tabbatar da doka da oda a duk lokacin da aka yi fito na fito tsakaninsu da 'yan masabin shi'an. To koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin wannan zarge-zarge da ake wa jami'an tsaro a Najeriya na kashe mabiya ɗariƙar ta Shi'a? Malam Musa Jika wakili ne a kungiyar Amnesty International da ke Najeriya.
Mu yanda muke kallon wannan rikita ko kuma rigingimu tsakanin 'yan Shi'a da kuma jami'an tsaro na ƙasa da ita kanta gwamnatin, saboda komai dole ne mu dora ma ita gwamnati, saboda tana kallo ake waɗannan abubuwa, wanda kuma ƙasashen duniya suna kallon abin da yake faruwa na yanda jami'an tsaro suke take haƙƙin dan adam, suke halaka jama'a saboda wani ra'ayi nasu da suka nuna na buƙatar muzaharar su wanda yake ya shafi abin da ya shafi addinin su.
To komai dai ne buƙatar mabiya Shi'an game da wannan zanga-zanga na lumana da suka ce suna gudanarwa. Ka dai abinda ɗaya daga cikin mabiya Shi'an da baya so da ambaci sunansa ya shaida min a nan birnin Lagos.
Da ba addini muke ba, abubuwan da aka yi mana sai mu ce za mu ɗauki makamai, amma saboda addini muke kuma Allah ya ce mu zamana a cikin masu haƙuri, sai muka bi ƙa'idan dokoki. Mun kai takarda wajen kwamiti na kare hancin ɗan adam, komai ba su yi komai a kai ba. Mun je majalisa mun kai ƙorafi, ba ta yi komai a kai ba. To duka dai abin dai mu dai abin da muke so mu tabbatar ma 'yan Najeriya shine mu ba 'yan ta'adda bane, kuma ba za mu ɗauki bindiga ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan wasiƙa da Chief Falana ya aike wa hukumar kare haƙƙin bil'adama zai katabus a fito na fito da ake yi tsakanin 'yan kungiyar da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Ƙididdiga da hukumomin kare haƙƙin bil'adama ke da shi a hannunsu dai ya nuna cewa gwamnati mai ci yanzu ita ce kan gaba wajen fito na fito da yan kungiyar ta mabiya dariƙar Shi'a na Ibrahim Al-Zazzaki babin jifrin murya Amurka daga Lagos.
Wani haka yake a gaida baban gida Jibrin kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10:10 wato karfe 2 da minti kusan 12 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa Bako Ziri yayi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Duk da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na tura sojoji da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara, har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. Wani dan jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati Bala Muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta Zamfara. Haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan filiyoyi da shi Bala Muhammad din, dan kwamitin tsaro na jihar Zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar Abdulaziz Yari, wato Sanu gwamna, zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara take dauka ko kuma ta dauka kan wannan batu. Suna Nasir Fili Hashin Gumel.
Gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar Zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah, saboda al'umma mu suna cikin tashin hankali, suna cikin ainihin wato kusan ya mutsi, kowa ka ganshi a firgice yake, baya iya bacci da idan sarufe, in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare, in kuma dare ya yi sai in ya ga gari ya waye. Kusan abun ya zama tashin hankali, abun da yake faruwa ma ba za ka iya kamanta shi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba, kamar irin su wato jihar Plateau, jihar Nasarawa da jihar ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe. Namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abun sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya ɗan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar tsaro, a harkar yada labarai, sai kaga kafin ai reporting abu kwaya daya daga jihar Zamfara to sai kusan 20 ko 50 sun faru kafin ai reporting kwaya daya. Amma da wani abu kwaya daya faru a Nuguri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi cha akan abun. Amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa goma, miliyan 5, miliyan 20 kafin a sako mutum daya. Kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare yake faruwa, abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa, amma ba abun da wani zai iya yi. wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa.
Mambala ba mu asalin labarin domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro kusan har ma da jiragen yaki zuwa jihar Zamfara. Ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba.
Wallahi harkar tsaro da take a jihar Zamfara abun tambaya ne, shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke, ina kuma ake kai su? Tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo, kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane, sukan tafi za ka ga mashin 50 ko mashin 100 da goyon mutane uku uku, kuma kowannen su dauke da AK-47. Haka za su zo su kewaye kauye ko gari kamar tashin hankali, su bude masa wuta, duk wanda suka samu za su kashe, wanda suka samu wadan za su kama wayansu su tabo da su su ce sai an ba su kuɗin fansa. Sannan wadanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a ainihin ɗan ta'addan nan a cikin jeji, wallahi abun ba zai komakin ka ba za ka so ya fada hannu irin waɗannan mutane ba. Saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take. Su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan, kuma inda ainihin dabobin mutanen nan suke, in dare ma za ka gan su ma akwai wuta da suke kunnawa, sun yi kam, suna da janareto, suna da komai, kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari, duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan. To ya za a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun kasa sai dai su zagaye, amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke, kuma akwai mutanen mu ƴan sakai wannan suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke. Ai a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke, amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka bane, an mai da rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi.
Kana nufin mutum zai iya hango waɗannan ƴan ta'adda daga gidansa ko kuma daga ƙauyen su?
Wallahi ina gaya maka in ka ci ga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa. Kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali. Wannan ainihin shi ministan tsaro local government ne, ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake ga sabon birni a ƙaramar hukuma ainihin birnin Magaji. Wallahi nake ga maka abin da suke ga mana cewa waɗannan ƴan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri. Babu basarakin gargajiya, babu ɗan sanda, babu wani soja, su suke hukunci a irin gurin. Idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa, za su dauke su kai su jeji su yi masa duka, su yi masa hukuncin da ya dace, su dora masa kuɗi. Wani zaman za a samu ƙauya, dora wa ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza, idan ba ku kawo ba, in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan 5, idan ba ku kawo miliyan 5 ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ya bada miliyan 5. Irin wannan abun da yake faruwa kenan, amma ba a sanar da ainihin wa, ba ka jin irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga Najeriya. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba ɗaya, shin me yake faruwa?
Malam Bala, kwanan nan kodayake wani lokacin kakan zauna Abuja, wani lokacin kakan zauna a can gida kauran nan Moda, faɗa mana idan ka je gida kai ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen?
To kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abun da ya rage kaɗan dan sakan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma ire-ire na da ake ganin, misali mukan dan mu shiga mu fita muna da ƴan motocin hawa haka za mu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusan ma zama tashin hankali a gurin mu. To amma ina so ka sani cewa koda cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin Gusau wannan ƴan ta'adda suka shiga cikin karfe 1 na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya, yana da rashin lafiya ta can yiwa jiki gefe daya. Kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti, suka ɗauki matarsa da zane kwaya ɗaya a jikinta haka suka tafi da ita, suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah, kuma suka ɗauki wani suka hada suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada. In haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan, ina ne ya tsira? Babu inda ya tsira. Saboda haka har ƙananan hukumomi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallar nan rana biyu ajere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane. To saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali. Akwai sakataren ainihin ita karamar hukumar ta shinkafa local government wanda ake ga Honorable Isa Chado, ya dawo daga aiki da rana, ya taso daga aiki suka tare shi a shinkafa din suka dauke shi. Ina tsammani ni Hanabaro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba, yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma. Saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu?
Mamban Lamu Umar, kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa.
Ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan ɗaya, amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin su kunin wanda aka kama din. Akwai mutanen da kwana-kwana na a wani ɗan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar yadda nake ji labari sai da aka bada miliyan 20 aka karɓo shi, miliyan 10 miliyan 5 wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum ɗaya. Waɗansu ƙauyuka za su sai da gonakinsu in suna da gidaje za su sayar, wani zuban ma har sai an haɗa da 'yan uwa an yi karo-karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake buƙata a fanso mutum. To wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake faruwa kullum ne wannan, in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen. Mata speciale ni a area da na fito a Northern Zone a zone ɗin ƙauren namu da local government, a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani.
Wato abinda nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace ƴan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza, dazu ka ce sun samu wani mai shago su kai masa dukan tsaya suka tafi da matarsa.
Babu shakka kamar yadda na ga maka wannan labari haka yake kuma
na ita matar akan a biya kudin fansa ne ko sun sace ta za su mai da ita matar su.
Wato ita wannan mata sun sace ta ne akan sai an ba su kudin fansa, don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ita cinaki da su sai an ba su kudin fansa. To amma abun bai tsaya nan ba, don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su. Akwai guraren ma da zai abinda zai ta maka da hankali, akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran matan kawai za su iba su tafi da su. Akwai guraren ma da kaiman da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana ɗaurin aure su ce a ɗaura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita. Wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taɓa jin labari irin waɗannan abubuwa suke faruwa a jihar Zamfara. Saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar Zamfara a kalli hanyar da ainihin al'umma suke ciki. Wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani.
To Allah ya kyauta, idan Allah kai mu mako mai zuwa za mu kawo ƙarshen tattaunawar ta Bala Muhammad, daga bisani kuma za mu ji daga bakin muƙarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma ɗan kwamitin tsaron jihar Sanu Gwamna kan matakan da gwamnatin take ɗauka. Yanzu a madadin Nasiru Adam Elikaya, ni Sarfili Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla sai a biyo mu ranar Litinin da ƙarfe 6 safa domin jin cigaban shirin. Yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info. Ana tarwato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Moussa Biya ya sake rantsuwar na waɗansu shekaru 7 masu zuwa. Jiya ne shi daga watan Nuwamba shekarar 2018 an da shugaban kasar ya yi alkawarin daƙile maharan ɓangaren 'yan awarin kasar da kuma kammala ayyukan da ya sa a gabansa musamman ma na cigaban kasar ta jamhuriyar Cameroon har ma da farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon ta ƙarfafa matakan tsaro a birnin Yaounde da birnin cinikayyar kasar Douala domin ko ta kwana kasancewa a rantsar da shugaba Biya na waɗansu shekaru 7 masu zuwa a birnin Yaounde. Jaridan Le Jour kuma cewa ta yi tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar Cameroon a jam'iyyar adawa ta SDF Osi Joshua yana neman raba kan 'yan jam'iyyar domin yana buƙatan shiga gwamnatin haɗaka ta shugaba Biya. Sai kuma jaridan Reference an da ita kuma ta hango mana cewar wani sabon matsala ne yake nema ya kunno kai a ƙasar ta jamhuriyar Cameroon musamman ma kan an da ƙasar ba ta saba da ita ba kan matsalar kabilanci da bambancin yare ko addini a fadin kasar. Jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Cameroon ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa sun ce suna jiran alkawarin da shugaban kasar jamhuriyar Cameroon ya musu Moussa Biya na waɗansu shekaru 7 masu zuwa. Sai kuma jaridan Integration an da ita kuma ta bayyana mana cewar maharan 'yan awarin kasar jamhuriyar Cameroon sun yi garkuwa da ɗalibai da malamin makaranta har su guda guda 81 a Benin Baminda har yanzu dai babu amo babu labarin su sai kuma jaridan The Peace Actual anda ita ma ta sake bayyana mana cewa mayagan yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sun sace magajin birnin Baminda anda har yanzu jama'an tsaron kasar suke neman sa ruwa a jallo jaridan The Guardian Post kuma ta ce har yanzu shugaban cocin katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Monsieur Kilida ya ce bai amince da sakamakon zaben da babban kotun tsarin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ya bayyana ba kan nasarar da shugaba da ya samu yace yana bukatan hukumar zabe na kasar da ta yi kokari na sabunta sabon zabe a fadin kasar baki daya zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Le Messager anda babban labarin ta yake nuni da cewar shugaban jami'an MRC Maurice Kamto yace har yanzu ba zai bada kai bori hau ba domin yana dakon babban kotun tsarin mulkin kasar ta bashi gaskiyar sa domin zaben da aka gudanar na 7 ga watan Oktoba 2018 din da ta gaba ta Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin rayin da kuma su rauki kira ta waya kuna aji mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine mu ƴan Najeriya mun gamsu da irin yadda janan Muhammadu Buhari yake gudanar da mulkin kasar nan. Janan Muhammadu Buhari ba zai saki dukiyar al'ummar kasa ba. Janan Muhammadu Buhari shine shugaba da duniya take neman irinsa bata samu kwana kusa ba.
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Sakkwato ga lokar Gamel. Mai alku isan sako na don Allah ku faɗa mu ɗan shi'a ɗan har wasu ga izasu don Allah su bar ƙasar da ta zauna lami lafiya. Fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa, sunana Muhammad Sani babban ramin mashego lokal gamin Niger State. Don Allah ina kira ga 'yan siyasar Niger da gwamna don Allah ya yi ƙoƙari ya tantance ya sanya sunayen 'yan takarar majalisar gwamna domin mutane su samu natsuwa. Saboda abinda ya zai faruwa ya riga ya faru, don haka muna fatan gwamna Allah a saki sunayen 'yan majalisar nan kowa hankalinsu ya kwanta domin kowa ya samu natsuwa.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yaba wa gwamnatin Najeriya da kungiyar Odago ta Najeriya game da fahimtar juna da aka samu wanda ya hana wannan shiga yajin aiki wanda zai jefa al'ummar Najeriya a cikin wani hali na tsatsamakai.
To mazalla kafin mu yi sallama ga baba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ba amurkin nan da ake zargin sa da aika sakon ba mabamai ga wasu manyan 'yan siyasa na jam'iyyar Democrat da ma wasu masu kallamirin shugaban Amurka Donald Trump, kotu ta ce a ci gaba da tsare shi kuma kada a bashi beli a bayyanansa na farko da ya yi a kotun tarayya New York jiya Talata. Karamar lauyan gwamnati a Amurka Jane Kim ta ce Cesar Sayoc, wanda aka mayar da shi zuwa New York daga jihar Florida, babban hadari ne ga jama'a, kazalika kuma hadari ne ga sufurin jirgin sama. An je dage sauraron farkon zuwa ranar 12 ga wannan watan Nuwamba. Ana zargin Sayoc ne da aikewa da sakon wato kunshi 16 dauke da bama-bamai wanda a ciki ya aikewa tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da Barack Obama da Bill Clinton da ma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da wani hamshakin attajiri mai biliyoyin daloli da ake kira George Soros da kuma tashar CNN. Sai dai babu wani bam da ya tashi kafin a gano kuma babu wanda ya samu rauni. Sayoc da zai iya huskantar hukuncin daurin zaman gidan yari har tsawon shekaru 48 idan aka tabbatar da laifin da aka yi tuhumarsa da shi.
To madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Hawa kuma kar a manta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar da ya gabatarwa sai kuma Salaman Abubu wanda ya bada umarni da ma injinin mu na yau Dara Smith. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.